zan yi aron bakin da yawa wato mazauna kasar nan musamman ɗan Najeriya da suke a nan kasar da suke da iyalai a gida gaskiya kowa muna aiki mai wahala aikin wahala aikin shara wanke wanke banɗaki wanda koshuwa in a gida ne kai ɗin ma ba za ka yi ba
kallabin shirin a wannan makon ƴan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mun sai mu mafaɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ke tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na Jerry Grace Abdu Namu na wannan makon yau ma muna tare da Hauwa Mustapha Babura kallabin mu ta mako wanda wani yanayi da ta shiga a nan Amurka ya zaburar da ita ta koma makaranta bayan ta shafa shekaru a gidan aure kasancewa an yi mata aure tana yar shekaru 18 zamu kuma yi nazari kan gara da iyaye suke yi wa ƴaƴansu mata lokacin da aka yi musu aure da yake jefa iyaye da dama da amaran ma cikin halin ni ya su ku biyo mu domin ji yafi sako kafin mu kai ga hirar da muka yi da kallabin mu ta mako bari mu faro takon da wata dabi'a da ta zama ruwan dare a nahiyar Afirka inda iyaye suke kace karfi wajen yi wa ƴaƴansu mata gara da za su kai gidajen auren su koda kuwa suna da hali ko babu batun da shirin kallabi yayi tudi a wannan makon ga abinda manazarta ke cewa
sunana Joyriya Usman Suleiman na kuma garin Bauchi duk Allah ya masa ilaha ne ce dukiki sakaci na women in da'awa dukiki coordinator na ma'asifa kuma ma'asifa saliha sannan kuma secretary na coalition of Muslim Sisters Association na Bauchi State.
Masha Allah. A shi dai aure kamar yadda muka sani suna ce da ma'aikin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Sannan tsarin aure ba mu muka tsara ta ba. To wannan yana nuna mana cewa sannan kuma a wannan daban gida daban-daban akwai inyamurai, akwai yarbawa, akwai turawa, kowa yana da al'adarsa. To al'ada idan ya zo idan dai bai shabawa faɗin Allah da sunna ma'aikin Rasulullah da ya ci karo da wani shari'a na addini ba to ba a kyau da shi ba a kuma kyamatar sa to su mazan nan su saboda sashin su kinga sun fi sashin su wasu suna da kuɗi wasu ba su da kuɗi maza su suke ciyarwa su shayar su yi sutarkarwa su yi waye-waye to wannan mazan da ake magana ana maganar uba ana maganar mijin aure ana maganar wa ana maganar da ana maganar kai namiji da namiji shi yake kula da hidiman ƴaƴa mata to wannan magana da muke magana idan ku haka ne kin ga shi zai bata ci ya bata sha ya bata sutura ya bata wurin zama lashin lafiyarta duk wannan an kora masa ne a kansa ko uba ko da wasu suke garasan ko kallon suke garasan Allah ya hore masa kowa ko kuma mijin da kike aure wannan shine to idan aka zo magana bukukuwa ba wannan ne idan mutane yake kai ba idan muka ce magana kin san nayi magana kamar dare daban-daban kina idan kamar yarbawa misali ma dauki yarbawa haka dauki yarbawa su ko wannan sutura fasi baya gaban su suturan ma a gidan iyaye mace ake yi su kuma miji shi yake kayan daki in yamarai wasu kabilu za su kawo doya za su kawo waye za su kawo waye mu Hausawa da Hausa ke muka sa sutura mu ne za a kawo akwatuna za a kawo kai wanda da idan ba ki manta ba Hajiya da lokacin abinda ake shi kawai za a dauko kaya kwalla ake kawo ko a jidu irin a jidun nan da ake fada da hannu akwai a jidu kowa da karfin kuma ba a korewa kowa da karfin sa to yanzu matsalar mu shine ba wai al'adan kawo kayan shine matsalar ba yadda ake takurawa mutane a fita daga hayyacin mutane auren yazo ana kyashin mutane ana zagin mutane a zo babu mutunci babu kima babu daraja ba a
fa bayan an yi neman cikin mutunci
ba a komai bayan neman cikin mutunci sai a zo sai su ji idan yaro ya ce misali yana da karfin akwati daya kin ga ai ya mutu da matarsa ne za ta sa kayan da ta je gidansa ba wai laifi bane ai akwatunan amma yadda aka tsara abin ne shine ya fita daga tsari kwata-kwata idan yana da karfin zani biyu ne a karba zani biyu idan yana da karfin akwati goma ne a karba akwati goma in ya ga dama on his own yace zai yi wa matarsa akwatuna dubu karfinsa ne wannan zai mata matarsa ne kasa ta zai aure ta amma problem din da muka samu yanzu shine idan muka kawo akwatin nan muka man kai shafa muka bakin kanti ne da ke amma da rashin sani ya kamata da wani abu sai a kawo akan akwati wallahi Hajiya za a dena auren za a fasa auren a wannan akwati da kika sani za a fasa auren ko kuma a zo a kawo akwati kamar yanzu a arewacin Najeriya misali mu ce kamar Yola za a yi wa uba gado za a yi wa uwa gado
wa yake yin gadon
banuwa idan sanda dangin mata sai a yi wa dangin miji kin gane a yi masa dangin da dangin mata
banda kayan ɗakin ta
banda kayan ɗaki a yi gado na musamman faɗa ki saki faɗa za a yi mata gado za a yi waye waye kaza yi mai duburi a arewacin Najeriya su za su yi akwati za a yi kuma akwatuna ba za a misali za a yi akwatuna da shadda a yi akwatuna kuma na uwar miji na uwar mata na uban mata za a yi su ma idan suka je su ma akwai abubuwan da za su karba su ma su zo su kai to misali mu kuma tarin a zo a ce kin ga su sadakin su ba da sifu
yawwa abin da nake so ni magana akan kenan kamar sadakin nawa ake bayarwa ake ɗorawa iyayen mace wannan nauyin kayan gara haka domin sadakin dai a halin yanzu dai baya wuce baya ɗara 100-150 ga masu ƙananan ƙarfi kenan yanzu ya kai ga a ƙauye ma idan ka kai 50,000 sai a kalle ka a ce sadakin bai isa ba amma idan ka duba a zahiri irin nauyin da ake ɗorawa iyayen yarinya ya yi yawa su ne gado nawa ne ake yin gado nawa ne mafi ƙarancin kuɗin gado yawwa to bari mu fahimce ki me yasa kika ce haka malama
yawwa kika dora kansa akwai wata doctor da na sani wata ila ke kina voice of america kin san ta tana jira doctor mandara kin ga to ga doctor mandara wannan da baki na da bakin ta muka yi magana ta ce ita tsarin gidansa ta kowa da ya ganta ne ba ta corruption ba ta na faface da kudin ta da mutuncin ta da komunta tsarin gidansa ne su kar gidan su ne idan namiji ya zo neman mata ba za ka kawo ko akwati ba su ma da za su kai gado ba ka je ka gyara gidanka su kuma za su ba wa yarinya daidai su tarin ta je gidan ka je can ku je ku yi ba abin da suke banda ɗaurin aure kawai ayi wa ni ba wa sai a tafi shi ga take baki kansu a bautinmu da muke bauci na san wani abin da yake yi shine ga yan saji abin da yake yi shine ba idan aka ɗaura aure kin za ka yi mata akwati dubu ka je can ka mata za su karka ku sura ka mishi gidan shi ba a ka mishi gidan shi kin fahimce ni
to ina batun gara shi yana yin gara
yana da kuɗi baya wani gara ba abin da yana mishi baya gara
wato duk wanda ɗan ka ta kawo ta ce gashi wannan nake so na amince da shi kuma aka bincika aka gani addini shi daidai komai daidai za a aura mata kuma can su ƙara ta yana da shi ko bai da shi
kuma wallahi in kika je kika inda ƴaƴan su suke aure har bibiya ake a aure ƴaƴan sa saboda tsari irin nasa dan ba talaka bane ba talaka bane in ma ka bi ƴarsa ne saboda ka ga yana da kuɗi za a tara maka deep freezer a je a kai maka gado royal bed ayi wani kujeru royal to kai a banza kai a banza to kika shi yasa nace mu muka daura akan mu yanzu dan Allah hajiya tsakani da Allah idan har zaki sa tsarin gidanki duk wanda zai zo ya nemi yanki ba ta shi guda daya mu ba ma kayan daki ka je kai daidai abin da Allah ya zo ne maka a kayan daki mu ba za ka bar kayan aure ba amma kai ce je kai kayan daki in matarka ta zo ka sani dai da ci da sha da sutura da kulawa da komai yana wuyanka amma matsalolin da ake samu sai kuma a zo ana fada cewa idan aka ce maza su je su haka to matar sai ta zauna tana yawo tsirara shi yasa wasu suke cewa sai an kawo kayan ko ba yawa kawo musu sai ta je ta zauna tsirara sai kiga
ba ta yi mata sutura
sai sake siya mata yawa sai kiga tana yawo tsirara wannan matar za ki ganta abun kunya wani lokacin kuma sai yayi kayan auren idan yayi kayan auren ka zarar ta miki da Allah sai koma ya saki kayan auren ta it's a bit this year
wannan shi
kayan auren da ake kawo ko aro ne
haka
kin gane aro ne zai je da shi magana da mai shago idan suka tafi sai magana da mai shago za ki da ma agreement shi agreement din shi ne zaka bani zannuwa 40 ko 50 ka san dai ba za a dinka ba na san nan wanda zan ba ta dinka zan ci yanci wannan to ki dinka da dake sauran kuma in ta zo gidana sai bar maka da kayan ka sai a ce barawo ya zo ya sace kayan an yi haka yafi a girga kin wannan masifa mu muka dora wa kanmu idan yanzu da zamu koma irin gada kowa da karfin sa al'ada ce ba mummunan al'ada ba ce dan a ce wai tayo matarka sutura dan ka kawo daidai karfin ka ba za a ce mummunan al'ada ba ce ba za a ce ba amma abin da yake damu mutane shine azzalawa a kawo akwatuna kaza a kawo kudin da za a yi walima a kawo kudin da za a yi duma
bangaren namiji kenan malama
a kawo kaza
bangaren namiji kenan idan muka koma kuma bangaren mata zaki ga ita ce za ta gado
ayi dubula
ayi saniru da za a ba dangin miji da iyayen miji da abokan miji sannan ayi kayan daki ayi kayan falo ayi kayan kitchen wannan kawai nawa ne aka ba da sadaki akwai kuma garan abinci
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. Da yake burin mata da dama a nahiyar Afirka na samun ilimi na gamawa da cikas waɗansu kalilan sukan zaɓi yin aure su kula da ƴaƴansu ko da ko suna da damar samun ilimi yau ma shirin yana nan Amurka inda kallabinmu ta mako ta bayyana cewa duk da yake ba ta da sha'awar ci gaba da makaranta bayan an yi mata aure tana da shekaru 18 ta dace Allah ya haɗa ta da mai sha'awar ilimi da yi ta ƙarfafa mata gwiwa har ta kai ga yin digirin digirgir sai dai ta sha faɗi tashi kafin ta kai ga wannan matakin kamar yadda ta bayyana wa shirin kallabi
mutane a gida a lokacin sun san yanayin da kuna zuwa gida akai-akai a lokacin ko ko ya aka yi kin yi bayani ba kwa zuwa gida
ba because a lokacin gaskiya duk kai bai waye ba kuɗi bai zama da walwala su kamar yanzu ba kuma a cikin matsayinka na ɗalibi dai kake kike tsada ba wayewar wannan ai ta zuwa gida din gaskiya ba ma iya zuwa gida hutu mukan shafa shekara 5 ma bukafin a ce mutum ya je ko da na zo nan kasar ban koma Najeriya ba sai da na haifi yara na fara gida ji suna shekara 5 to kenan sai da na kwashe shekara at least 5 kafin nan iya komawa Najeriya
idan kuma zan sake koma gida da zarar an ji an ce wani ya baro Najeriya ya taho kasashen ketare kamar musamman kasashen yamma kamar Amurka London da dai sauransu yan uwa da abokan arziki a gida tamkar suna gani ka kudance ka zama mai kudi ba tare da sanin yadin rayuwa a nan ba ya kuka fuskanci wannan matsalar domin matsala ce ni ya gani na
akwai bambancin fahimta akwai gaskiya wannan sabanin fahimta da mutanen mu na gida da abin da muke a nan in zan yi a ran bakin da yawa wato mazauna kasar nan musamman yan Najeriya da suke a nan kasar da suke da iyalai a gida gaskiya kowa muna aiki mai wahala, aikin wahala, aikin shara, wanke-wanke, wanke banɗaki, wanda for sure in a gida ne kai ɗin ma ba za ka yi ba, saboda ai tsarin rayuwa ne da jama'a yadda suka sa ta, to mu da Allah ya tsallako da mu ya kawo mu, wato zan ce environment inda babu irin wannan girman kan su ba su ɗauki kansu haka ba, sai zama da mukan iya yin irin wannan, amma duk abu ne wato irin wanda Bature yake cewa mindset shi ne yake bambanta rayuwar mutanen ƙasar waje da wanda suka zo ne ta da mazauna gida. Sai sa aka fi tafiya, wallahi ilimi ce ita kanta, tana wayarwa da mutum kai, in ka bar guri ka tafi wani guri za ka fara jin abinda ka bari ka ɗauke shi da babban mahimmanci. To mutane a gida sai su ga kamar kuɗi gare ka, batu ba haka bane. Aiki mutum yake yi awa tara, awa goma a tsaye wani lokaci, saboda aikin mutumin da ba shi da ilimi ba aiki bane na zama a ofis. To har ne ilimin ma ba lalle wai dan kana da digiri kana aikin zama a ofis ba a cikin AC. To wahala kuma da tsari da discipline dole ka je aikin nan. In baka da lafiya sai ka kawo takarda daga likita cewar baka da lafiya ba za ka iya ba, in ba haka ba ka rasa aikinka. In lokacin hutu ne na musulunci kamar azumi, da azumi haka muke ɗauka mu aiki, mu tafi da ɗan dabinanmu da ɗan kulinmu a flat, mu ɗauki break mu sha ruwa haka santa. To da wahala dai tsarin rayuwar, amma haka na ake daurewa ake yi. Kuma har ka samu ka aika wa ɗan uwa da abokan arziki taimako a Najeriya, to ina ga abin da yake ƙara tallafa mana gaskiya ganin cewa a zamanin nan da ɗan shekaru dalar tafi naira auki. To wannan yana sawa sai a ga kamar yanzu ka ɗauki ɗan dala 100 ka aika ta gida, za ka yi da mutane da yawa, za ka iya biya wa mutum hayar shekara guda ma da dala. To akwai wannan albarkar da Allah ya riga ya saka wa kasashen na irin Amerika.
To Hajiya, mun dawo kan abin da muke so mu tattauna a kai, batun ilimi, yaya aka yi daga shigowa da ɗan certificate ɗinki na secondary na GCE lokacin, a yau kuma kika kasance doctor.
Yawwa, so lokacin da muka zo New York ɗin na zo na samu mai gida na ba yadda bebe ya taimake ni, shi dama tsarin rayuwarsa na ilimi yana da irin wanda ake kira gifted ɗin nan ne, shi ne gida na da professor. So mutum ne mai son
yaran
matarsa ta ilimi karatu, to shi ya cuta min ra'ayin in yi wannan certificate da ake kira a nan GED. To ko a lokacin da aka ya siya min tsirkeken littafin GED na fara zuwa ban ma iya gamawa ba gaskiya a New York ɗin ma, ciki ya shigo da laulayi na watsar. To da muka da nan ɗin Missouri, bayan na haifi yara na ya kuma irin
ina
muka da a gaba cewa ki yi. To na zo dai na yi wannan GED wanda yana ɗaya da kamar yana matakin WAEC ne a lokacin,
ba na katse ba. In ce dai bakin son karatun da
ni bai dame ni ba, ban taɓa tunanin ilimin ba tun da a lokacin nan da na yi secondary school. Gaskiya ba na jin wani kunya an gaya muku irin ta biyun ƙarshe ukun ƙarshe ne kin haka, ko a da san ma ilimin bai daman ba
haka,
ban tsaka kakula ba wasana na yi ni dai kawai a lokacin secondary kawai an kai ni ne in girma a yi min aure. Da ina ko a yanzu ana hira da ni zan ce da mutane kawai na an ban discipline da digirin zaman gidan miji, wannan kam na iya yadda zan zauna a zamantakewa da mai gidana alhamdulillahi. Makarantar ba ta dame ni ba gaskiya.
To sai fara
na yi wannan, shi kenan aka zo kuma aka shafi shekara da shekaru na yi wannan na ci, don kuma koma makaranta ba sai da aka yi wajen shekara 7. Sannan na zo na koma makaranta college kenan, irin kamar
community college.
Community college
a gida kamar su kamar su Sa'adatu Rimi College of Health da dai makamantan su. Idan za mu kwatanta a Kano,
kuyar karatu kowa kin san kwakwalwa iri ce da sha'awa, ba na son karatun sai na ce bari in yi computer aikin hannu, abinda zan yi sarrafa wani abu da hannu na in kalle shi sai computer ta fara ban sha'awa. So da yawa na shiga kwalejin sai na fara computer science degree, na associate degree kenan. So sai na zo kuma na samu cikin data ta uku iman kenan. Daulayi da waye shi ma sai ba a kuma ba a karasa shi ba. So daga nan dai tafiya ta tafi shekara da shekaru. I think an kwasa ya yi shekara goma rabo na da koma a makaranta. So sai 2016. 2016 na taho Najeriya. Da na zo Najeriya ina da a lokacin kafin 2016 dai ina da wannan kwakwalwar ta wata neman wato business ta ita sana'a.
Sana'a.
To dama na gaya miki da reno na fara sana'a. To sai renon nan da ya bi ni ɗaya da ɗaya da biyu sai zo har na buɗe gurin reno a gidana babba. Wanda daga da san shekara goma da suka wuce ina lura da yaro ɗaya. To yanzu ka zama citizen.
A Missouri
aiki ne. Ina da takarduna na zaman kasa da komai zan iya komai. Sai na buɗe gidan reno a cikin gidana a basement kamar yadda kike faɗa basement. To ina ikra da yara goma har na ɗauki mai aiki da take kaya ni. A tafi dai na samu experience na reno. Tunda idan za ka yi renon sai ka je ka yi certificate ba degree ba ne. Za ka yi dan training a kan yadda za ka lura da yara ka san suna da me suke bukata na dai sarrafa rayuwa. To irin waɗannan ƴan ƙananan har kuma sai na zo business mind ɗin da ya ta ƙaru har sai na buɗe ƴar ƙaramar makaranta ta renon yara. To ina da skill ake cewa kenan na renon yara. Na tafi Nigeria hutu a 2016. Da na tafi Nigeria hutu sai zamana aka zo ana ɗauka ta ma in taya makarantu wato training malaman su.
To sai wannan ƙwarewar da kika yi ɗan certificate ɗin ɗan aikin nan da kika fara da wani yake rainawa da kika kika ɗan yi certificate gashi ya zama an fara bibiyar ki. Wannan ɗan ƙwarewar da kika samu.
Wannan ɗan ƙwarewar duk da ba degree ba ne. Ina dai da experience saboda na daɗe ta aikin.
Kallabin mu ta mako Hauwa Mustapha Babura. Lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan mako sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin kada ku bari a baku labari Muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki Aisha Ma'azu a nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.